zaman kotun na yau Talata dai ya maida hankali ne akan hujjojin da lauyoyin waɗanda ake ƙara suka dogara da su na buƙatar kotun ta yi watsi da wannan ƙara da kuma hujjojin lauyoyin mai ƙara na cewa kotun na da hurumi na sauraron ita wannan ƙara wanda daga bisani kuma alƙalin kotun Mashara'a Isa Aliyu ya dage zaman kotun zuwa wata rana da zai sanar daga baya domin yanke hukunci akan hurumin kotun da kuma cancantar Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu a matsayin mai ƙara bayan fita daga kotun ne lauyan da ke kare mai martaba sarkin Zazzau da kuma masarautar ta Zazzau lauya Abdul Ibrahim wanda babban lauya ne na ƙasa wato SAN ya jaddada matsayin su ta lauyoyi akan cewa kotun ba ta da hurumin sauraron wannan ƙara
ni ne ke cewa ba Zazzau ne da kansu da shi mai martaba ambassador Ahmed Bamani
me kuke cewa ne wa kotu
da mun ci musu wasa da shari'a wanda suka zo ba dan kotu suka kamata su kuma ba haka shirin da ya kawo kara ba da gina sarauta ba ne da zai ce wai a cire ambasado a ba su wannan da ya ce musu da aligan cire shi so he's not also a custodian of customs in Zaria
shin kuke wannan kotun ba ta cancanci ta faru kara
ba ta cancanci ta jin shirin ba
yanzu a yana ta faya
to muna jira abin da misali zai bai ba da rana ba amma ita can dai ba zai kira mu ya gaya mana abin da suke
amma kuna ganin hujjojin ku na da karfin da za a iya kula mu ga
insha Allah ba mu da wani gaddama insha Allah wannan ba ai ya zai bata ma ku lokaci
sai dai kuma lauyoyin mai ƙara wato wazirin Zazzau da aka cire wanda suka tattake guri a gaban kotun akan hujjojin da suka ce suna da su game da hurumin ita wannan kotu akan sauraron wannan ƙara sun ce ba da ka suka tire akan hujjojinsu ba domin suna dogaro da wasu hujjoji na dokokin Najeriya ne lauya Bashir M Bello na cikin lauyoyin mai ƙara kuma ya ce ba su da haufi akan hujjojin da suka gabatar
ai abinda ake cewa shine sun yi reason akwai abinda ake ce ma preliminary objection so sun yi reason suna cewa kotun ba ta da hurumin da ta saurara ƙara kuma from our part mun yi responding cewa kotu na da hurumi kuma yanzu an bamu kotu kotu za ta yanke hukunci a kai
amma ko kuna jin kuna da hujja cewa kotun nan ita ce ya kamata faru wannan ƙara
sosai kuma mun ba ma kotu wannan hujjojin kuma muna fatan kotu za ta yi aiki da su
suna magana shi kanshi mai ƙarar ma ai bai da hurumin kai ƙarar sarki
eh sun faɗa haka shi ne abin da na ce maka suna jayayya ne akan competence ma'ana cancantar shari'ar a kotun da kuma wanda ya shigar da ƙara kuma mu mun kalubalance su akan cewa lallai wannan kotun tana da hurumi kuma wanda ya shigar da ƙarar yana da hurumin da zai shigar da ƙara a kotun yanzu an daga kotu za ta yanke hukunci akan abin da
kuna jin cewa wannan hujjojin da kuka bar suna da nauyin da kila za su yi ku yi nasara
sosai sosai muna sa rai kotu za ta yanke hukunci kuma ya zama in our favor
shi dai wazirin Zazzau Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu wanda aka cire daga mukamin nashi a baya yana karar gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Ahmed Rufai da kuma mai martaba sarkin Zazzau ambassador Ahmad Luba Malli da wasu mutum 12 ne bisa taka doka da ka'idojin nadin sarki a masarautar Zazzau da yake an yi tare da gabatar da bukatar ganin an cire mai martaba sarkin Zazzau ambassador Ahmad Luba Malli saboda a cewar mai karar sunan sarkin baya cikin jerin sunayen da masu zaben sarki suka gabatarwa da gwamnan jihar Kaduna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.